To jama'a barkanku da dare da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka wannan lokaci kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60 a can jihurin Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu wato masu zaman kansu na amfani da Fara da Sarauniya da Nomad da Dalol da Niya birnin Kwani ko kuma a dunar Gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com To jama'a Aliyu Mustafa ka fito tare da Ibrahim Alfa Ahmed mun saki dawowa domin mu kawo muku shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Laraba muna fatar ku ne lafiya bayan mun gama kawo muku labaran duniya zamu kawo muku rahotanni guda biyu sannan mu nemi jin ra'ayoyinku kan matsalar ba da gudunmuwar jini domin tallafa masu buƙatar shi
ya kamata mutane su gane shi ba da jini kamar hage yana da muhimmanci kyauta ce wadda kai a asurce wadda kuma sakamakonka Allah kawai san iya kashi abin da suke wannan daren wasu ba waye musu kawunan su ba wasu kuma tsoro suke kar su je su bada a gano wata cuta dake cikin jikin su
duk lokacin da ka bada wannan gudunmawa na jini kai ma kuma zaka ƙara samu lafiya ne sannan kuma ka cece wani ta wannan hanya ne
To kan wannan batun zamu bude line wayar mu domin mu ji ra'ayinku kan batun bada gudunmuwar jini din muna son mu ji kai mai saro ko ka taba bada jini ko an taba baka in ka bayar me maka amfani in kuma baka bayar ba me ya hana ka ka bayar din sannan kuma ko bayan wannan muna da labaran wasanni a takaice daga Ghana akwai tasirin azumin watan Ramadan da dai sauran abubuwan da muka saba wa kawo muku a shirin mu na dare duka bayan labaran duniya
Assalamu alaikum. Dan majalisar wakilan tarayya dan Republic na Amerika Stephen Scalise daya daga cikin yan majalisa guda biyar da wani dan bindiga ya bude musu tayau Laraba da safe a bayan garin Washington yana cikin hali mai tsanani inji likitocin asibitin Jami'ar George Washington inda aka kai shi domin jinya. Shugaba Donald Trump ya bayyana cewa dan bindigar da ya harbi Scalise da wasu da dama ya mutu daga raunukan da ya samu lokacin musanyar wuta tsakaninsa da ƴan sanda. Shugaban ya bayyana wannan harbi a zaman wani dalili ga jama'a da shawo kan bambancin siyasar da ta garkame Washington da sauran sassan Amurka. An bayyana dan bindigar da cewa wani dattijo ne dan shekaru 66 da haihuwa mai suna James Hodgkinson daga garin Belleville a jihar Illinois. Jaridar Washington Post ta ce Hodgkinson yana da kamfanin safiyan gidaje kuma a shekarar 2006 an tuhume shi da laifin kai farmaki amma daga bisani aka kori wannan kara.
To majalisar dokokin Zambia kuma ta dakatar da wakilai yan jam'iyyar adawa su 48 saboda sun kauracewa jawabin da shugaban kasa ya yi ga su ɗan majalisa ɗin a cikin wannan shekara a wani mataki da ke nuna ƙarin zaman tankiya a yanda shugaban yan adawa yake daure a kurkuku yana jiran shari'a kan zargin cin amanar ƙasar. An dai haramta a 'yan majalisa 48 na adawa shiga duk wata harkar majalisar har na tsawon kwanaki 30 masu zuwa. Wannan matakin zai iya kuma nakasa ayyukan kusan dukkan kwamitocin ita majalisa din wanda yanzu ba za su iya samun isassun wakilan da za su yi zama ba. A siyasance kuma wannan matakin zai ƙara zaman doya da manja da ke yin tsanani a tsakanin jam'iyyar da ke ƙara jaddada kanta akan karagar mulki da kuma 'yan adawa da ke ƙara nuna fusata su da yadda al'amura suke gudana. Jiya Talata ma kakakin majalisar dokoki ɗin Patrick Matibini ya ce 'yan majalisa 48 na jam'iyyar adawa sai aka ta mummunar rashin hankali ta hanyar kauracewa jawabin da shugaban ya yi gaban majalisa a watan Maris. Kakakin adawa Charles Kakuma ya musanta wannan hasashen yana mai cewa 'yan majalisar dokokin Zambia din sun sha nuna rashin gamsosu da wani abu ta hanyar ɗaukar irin wannan matakin ba tare da an ɗauki mataki a kansu ba.
Kada a sha'afa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Masu bincike sun gano wata sabuwar kofar da za su iya shigar ma kwayar cutar malaria su nakasa ta su hana ta yaduwa wani abin da ya kyautata yiwuwar samu hanyar warkar da cutar baki ɗayanta da ma hana yaduwarta. Kwararrun sun gano wannan kofa ce ta hanyar wani sinadarin gina jiki ko protein wanda kwayar cutar malaria ke amfani da shi wajen shiga cikin jajayen kwayoyin halittar jini. Ta hanyar toshe wannan sinadarin gina jiki na kwayar cutar to Sam ba za ta iya shiga cikin kwayar jinin da take yi ba, inda take hayayyafar biliyoyin kwayoyin cuta kafin ta fasa kwayoyin jinin ta watsu a cikin jinin mutum. Mutum yana samun zazzabi daga kwayar cutar malaria ce a duk sa'o'i 48 ko kwanaki 2 da take jikinsa lokacin da take hayayyafa ta watsu a cikin jini. Babban masani mai gudanar da binciken Manuel Lenas ya ce jama kwayar cutar malaria wato Plasmodium falciparum briki a lokacin da take kokarin hudawa ta shiga cikin kwayar jini zai iya hana ta sanyawa mutum cuta, abinda zai kawo warkar da ita baki daya.
Labaran duniya sun zo muku daga Washington a sashen Amurka Amurka. Kuma da la, to yau ce ranar karfafa bada gudunmuwar jini ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da shi. Muna da rahotanni guda biyu da za mu kawo muku kan wannan batu, wanda bayan shi za mu buɗe layukanmu domin mu jira ra'ayinku game da bada jinin nan. Ka taɓa bayarwa ko an taɓa baka? In baka bayar ba, me yasa baka bayar ba? To bari mu fara da rahotannin namu guda biyu wanda kamar da nace daga Niger da Nigeria suka fito, amma zan fara ne daga Gombe a can Nigeria.
Abokin ranar bada gudunmuwar jini ta duniya da aka gudana a jihar Gombe, kwamishinan ayyukan lafiya Dr. Ishaya Kennedy ya yi bayani kan muhimmancin bada jini da kuma tanade-tanade da gwamnatin kan gudanar da ma irin rukunan mutanen da za a karbi jini daga gare su.
Da wannan World Donors Day din nan muka organize ne mu fahimtar da mutane muhimmancin mutum ya bada jini a ce makama wani, sannan muna fahimtar da mutane muhimmancin mutum ya ci abincin da zai samu ƙarin jini a jikin shi. A wannan rana kuma muna kiran mata da mazaje, mata masu ciki, abubuwan da za su duba wanda zai kawo zuban jini har ya sa ma mutane ƙarin jini. Muhimmancin wannan bada gudunmuwar jini shi ne a taimaka yawanci wanda za ka ji an ce ana masa ƙarin jini, da ka samu abin ya taso ne mazawo ka, ko ka ga mutum ya hasari ne a hanya jini na zuba ba za a samu yan ƙunshi ba. To a wannan donors day din nan mukan samu hankalin mutane musu bayani mu fahimtar da su a muhimmancin bada jini.
Dr. Saleh Guda, ƙwararren likitan cututtukan jini da ke asibitin Koyarwa a jihar Gombe, ya yi bayani kan hanyoyin da suke bi don karɓan jini daga mai bayarwa domin a baiwa mabuƙaci.
Mu a asibiti abinda muke kira blood bank, wato bankin ajiye jini, ba wai kawai mutum da ya zo ya ce zai bada jini ba za mu ɗauka ba ne. Akwai tambayoyin da muke masa, za mu bincika lafiyarsa, sa'annan za mu bincika cewa tukunan na farko ba yi da wani ciwo wanda zai hana shi ba da jini, kuma shi ma za mu tabbatar da cewa mun gwada yawan jininsa kan cewa shi an bayar ya bayar din shi ma ba zai musana hani ba.
Malam Muhammad Musa Ibrahim shi ne shugaban kungiyar Rasula a Azama a jihar Gombe, ya ce za su faɗakar da 'yan kungiyar muhimmancin su je asibitoci domin ba da gudunmuwar jini.
Kwaletar da su mabiyanmu na daga lokaci zuwa lokaci su dinga samun dama suna zuwa suna ba da gudunmuwar jini saboda a cece al'umma. Zan kira ga sauran 'yan uwanmu musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, kasancewar duk inda ka taimaka domin a cece ɗan adam kamar fa ka taimaki al'umma ne baki ɗaya.
Taken ranar ba da gudunmuwar jini na duniya a wannan shekara shine ƙarfafa ba da gudunmuwar jini a duk lokacin da aka samu bala'i ko kuma musifa, da kuma tashe-tashen hankula da suke faruwa a ƙasashen duniya daban-daban. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab. To daga jamhuriyar Nijar kuma Sule Mumuni Barma ya gaya mana cewa ƙasar tana fuskantar ƙarancin jini ne wanda yasa wannan rana take da muhimmanci.
Gurin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa gaba ƙarƙashin wannan rana ta 14 ga watan Yuni shine faɗakar da jama'a muhimmancin bada jini don raɗin kai kafin shekarar 2020, ta yadda za a samu wadatar jini a asibitoci domin buƙatun marasa lafiyar da ke neman ceto. Sai dai jami'in ayyukan wayar da kan al'umma a asibitin karɓar gudunmuwar jini ta ƙasa NTS Musa Lee na cewa har yanzu jama'a ba su fahimci fa'idar bayar da taimakon jini ba a nan Niger.
Na riba satisfaire presque la moitié de demande.
Yana mai cewa da ke muke samun rabin adadin jinin da muke bukata alhali a ka'idar WHO, idan kashi 1 zuwa kashi 2 daga cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa na taimakawa da jini, ba za a fuskanci ƙarancin sa ba. Kungiyar ADSN na daga cikin kungiyoyin da ke ayyukan wayar da kan jama'a game da muhimmancin bada gudunmuwar jini a jamhuriyar Niger. saboda haka na tuntubi wani jigonta Alhashi Adamu Musa wanne yace tunanin abubuwan da ka iya biyo bayan binciken jini yasa da dama daga cikin mutane ke dardari da harkar bada jini
kun san bada jini akwai ka'idodi an hisan mutum wanda ya samu kan misalin shekara 18 kuma nauyin shi ya kai kilo 50 abin da yayi sama kuma yana cikin koshin lahiya kuma da zai ba da jini yazo yana lahiya kuma ya ci abinci abin da suke wannan dan wasu ba waye masa kawunan su ba na biyu wasu kuma tsoro suke kar su je su bada a gano wata cuta dake cikin jikin su to shike sa mutane suna dan dadari
lura da irin wannan matsala yasa asibitin karbar gudunmuwar jini hada gwiwa da kungiyar ADSN domin neman mafita a duk lokacin da ta kakare
kamar yanzu shi in babu ana iya ga yuto dangin shi sai a dibi jinin nasu a gwada a gani in ya canta ya cancanta a zuba mashi sai a kurara mashi akwai wani wurin ma lokacin da karihi bi kare uku na re sai a buga mai a ci a gashi gajen da ake so dan duk an diba wanda an na ajaba abu babu ya kawo dangin nashi kuma babu to mu muna da mutanen mu wanda mun san ga irin jinin su kamar misalin Omwa muna da address kin su ko da dare tsaka sai mu je mu buga masu ce gashi ana bukatar jini su zo su bada kuma kyauta kura laba sam ya kamata mutane su gane shi bada jini kamar hage yana da muhimmanci kyauta ce wadda kai a asurce wadda kuma sakamakon ka Allah kawai san iyakar shi
hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana gano cewa saukar bala'o'i na kare waita a duniya saboda haka taken ranar ta bana ke cewa bada jini a wani lokacin da aka shiga cikin yanayin kakanikayi Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gada Sule. To kamar da nace bayan wannan rahotanni din muna neman mu bude layukan mu na waya domin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu da muke yi a yau na gudunmuwar bada jini. Da mutane suke wato ake bukatar mutane su to amma kafin mu bude layukan nan bari mu ji wannan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
kuma da latubun bude layukan mun kagara mu ji abin da za ku ce mana game da batun muhimmancin
bada assalamu alaikum warahmatullah
barka da wuni
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria
to mu je malam Musa
to alhamdulillah gaskiya wannan tsari ne mai kyau kware da gaske kuma duk wanda ya bada kaga taimako yayi kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dake Alhaji Musa
Garo tsaya Alhaji Musa karka ajewa ka taba bada gudunmuwar jini din
eh gaskiya mun taba zuwa wani asibiti na da ake badawa irin na abin nan to gaskiya muka dai kokari mu bada
me ya faru
eh haka kawai da ake badawa saboda a tallafa al'umma wanda bai da shi
shi nace kun bayar kenan din ko
eh mun bada kware da gaske
to abin ya amfani kenan ko
eh abin yana da amfani kware da gaske sai da ka san wasu suna dan jin tsoro ne saboda kada mutun ya zo zan bada a gwada jinin shiga wata cuta.
Yayi kware da gaske. To mun gode Alhaji Musa. To bari mu je makodi. Hello.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Alaikum assalam, wane ne?
Dan tsoho da malam Bako na malam Anas.
To malam dan tsoho barka da dare. Me zaka ce mana game da batun da muke kan bada jini? Ka taba bayarwa?
Eh, na taba bayarwa so daya a rayuwa na zuwa yanzu.
Yanzu an shekara nawa tun da ka bayar?
Gaskiya zai kai shekara kusan 20 ko da 7 haka.
To me ya karfafa maka ka bayar da jini din wa? Me ya faru ne ka aka nemi ka bada jinin ma?
Kai akwai wani dan uwana ne na shi makamar.
To kuma abun ya amfani ko?
Ai hakika gaskiya ya amfani.
To mun gode kware mallan dan so. Bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Aliyu Mustafa Sokoto Bini Show. Barka da lafiya.
Barka da lafiya. Kai ko barka da dare, wane ne?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya.
To Murtala, ka taba bada gudunmuwar jini?
Wallahi mun yi ta kokari mu dan samu hanyar badawa, amma insha Allah muna so, amma abokan mu da yan uwa ana ta kokarin badawa. Amma shawarar da zamu bada masu ban jini shine cewa ya kamata a tabbatar ga yanda zaka je ka dinga bada jinin. Kin fa asibitin gwamnati ne na ƴan masu zaman kansu ne, kuma kaga akwai abokina zai taba bada jini, shi da ya bada, wani da zai bada an ja jinin shi kuma shi sai ya faɗi, sai da aka mai da jini shi aka ƙara neman jini aka ba shi. To kaga
abu bai yake ba.
Na ina jin ka.
Nace abu bai yake ba kuwa, wanda ya je taimako kuma gashi shi ya faɗi.
Kaga kamar akwai karancin shawarwari su likitocin su ce ka tsika ba ko an
karfi. Amma kamar da ka ji malam Murtala cikin rahotannin da muka kawo, sun da mun likitoci suna magana cewa akwai ƙa'idoji kafin a bada jini. To mun gode kwarai da gaske. To bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam Aliyu barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Aliyu, ina fata ka wani lafiya. Ka taba bada gudunmuwar jini?
A gaskiya ban taba bayarwa ba, saboda lokacin da muka je za a gwada ni akwai dan wani rashin lafiya da yake damuna, amma kuma daga lokacin sai suka ce sai na samu sauki sannan in dawo su gwada ni.
Amma dai abin kana gani yana da muhimmanci, ya kamata a karfafa mutane su dinga bayarwa.
A kwarai da gaske bada jini yana da muhimmanci, sannan kuma ina kira ga akwai wanda su suke ma sayar da jinin, a gaskiya bai kamata su riga sayar da jini ba, su yi kokari su dinga bada jini kyauta.
Amma masu sayarwa a jikinsu a asibiti ake diba ko kuma dai a titi suke sayarwa?
A'a, sukan je su ce su sayarwa suke so su yi, sai sun ba da kuɗi, sai an ba da kuɗi sannan su ba da jininsu.
To mun gode ma da Ayuba. Bari mu tsaya nan Bauchi dai har yanzu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kana magana da Sama'il da Isfawa Kafin Madaki karamar hukumar Gombe jihar Bauchi Najeriya.
Na'am Sama'il, barka da dare. Ka taba ba da kyautar jini?
A sosai ba kaɗan ba ku. Akwai wata ranar ma da Allah ya sa na ji janar hospital namu na Kafin Madaki. Akwai wani yaro ne da kansa bai da lafiya, na ga ya dace ana buƙatar jini urgent. Kake nake a gwada jini na, aka gwada jini na, aka ga ya dace aka ɗauka aka bashi. Kuma irin wannan da yake kuɗi ɗaya kuma kan ga marasa lafiya mata masu ciki. Waɗanda akan zo maza-maza ana neman jini, mukan ci mu ga musu jini daidai gwargwado. Ai hakan yana da muhimmanci saboda a cikin rayuwarsu. Duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi.
Lokacin da ka je ma Isma'il, wannan abin kadara ce kawai ta sa kana gurin lokacin da ake bukatar jinin kawai sai ka yi ta yin bayarwa? Hello?
Yau, idan na ga abin ya dace mu bada a tausaya ɗin, wallahi inda hali mukan bada a tafi a wurin mukan bada jini a ɗauka.
Amma kamar ma Isma'il da zo wani daga cikin wanda ya kira ya ce wai akwai wanda suke sayar da jinin, ka taɓa jin irin wannan?
Kwarai da gaske akwai masu sayarwa, akwai wanda yake sayar da jini ma har yanzu rayuwar sama, ni ma kai na san shi.
Kai.
Kwarai da gaske.
Amma akwai hatsari, amma akwai hatsari ga wanda zai sayar ga wanda zai sayarwa.
A gaskiya kan babban hatsari ne, gaskiya mutane su ce ya sayar da jini, gaskiya ba ya kama dole ba.
Lokacin da ka je za ka ba da naka jini ɗin, an yi maka tambayoyi game da lafiyar kai kanka tukuna ko haka kawai aka ce ka kwanta a ɗiwa?
An mun tambayoyi sosai, kuma na ba su cikakken labari a game da lafiya na, sosai na musu na ba su labarin cikakken lafiya na gaskiya.
Sun ɗibi jinin naka suka je suka gada kafin su sa shi wanda za a baiwa?
Kwarai da gaske sun ɗiba.
Madalla, to Allah ya baku ladan wannan abu da kuka yi malam Sama'il, mun gode kwarai da gaske. To jama'a, iyakacin irin wayoyin da zamu ɗauka kenan a yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu damu ku da wani batu. To yanzu karfe 5 saura minti 10 na lasari a nan sashen Hausa murya Amurka tsakiyar birnin Washington DC lokaci ne da zan gayyato Baba Yakubu Makeri ya baku
wasanni a takaice. Kafin a samu wajen ya sha matukar yabo na wani tarihi da ya kafa inda zama dan kwallon farko da ya fara zirawa Ghana Blasters kwallaye 50 tun lokacin da ya fara mata wasa. Jan da yake wasansa a kungiyar Al Ain da ke hadaddiyar daular kasashen Larabawa ya shiga cikin rukunin mashhuran ƴan wasan nahiyar Afirka da suka kafa manyan tarihi a fagen kwallon kafa. Tsohon dan wasan na gaba na Sunderland ta kasar Ingila ya bayyana matukar farin cikin sa da kai ga wannan tarihin. Jan ya fada wa talabijin TV3 a birnin Accra cewar wannan wata rana ce da nayi matukar farin ciki a rayuwata. Babban kocin Ghana Blasters Kwasi Appiah ya kyauta zaton kulawa da yayi sosai akan ƴan wasan Ghana na kasashen waje kwalliya ta biya kudin sabulu. Kwasi Appiah yayi amfani da sabbin ƴan wasa kamar Rafael Gamina, Thomas Ajapon da Lumo Agbanyenu ya fara da su a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2019 inda Ghana ta lallasa Ethiopia da ci 5-0 a filin wasan Baba Yara a birnin Kumasi. Ko da yake sabbin ƴan wasan sun sha yabo matuƙa daga ƴan kallo saboda rawan gani da suka taka da kuma gagarumin nasara da Ghana ta yi a wannan wasan. Amma duk da haka Kwasi Appiah ya ce yana nan yana ci gaba da gyare-gyaren kungiyar wasan har sai ya samu rukunin ƴan wasa mai inganci da yake bukata. Tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana ko kuma GFA takaice Fred Papo ya ce ba a samu ci gaba ba wurin wasan cikin gida na Ghana Premier League. Shekaru da dama kenan wasan Premier League din Ghana ke shan suka na rashin samar da kwararrun ƴan wasa da za su yi daidai da takwarorin su na sauran kasashen Afirka. Wasu masana sun alakanta wannan rashin ci gaba na wasan cikin gidan ne da rashin samun kamfanoni masu daukar nauyin league din Ghana saboda rashin sha'awar sa. Kimanin shekaru 20 kenan kungiyoyin wasan cikin gida na Ghana ba su taba ka wani abun a zo a gani a wasannin Afirka ba. Amma Mr. Papo ya ce hukumar da ke kula da league din Ghana ya kamata ta tashi haikan ta inganta wasannin cikin gida.
Kuma da latun zuwa mu ji tasirin azumin na watan Ramadan a wasu daga cikin masarun.
Sunana Al-Mustafa Maidala. Abinda an muhimmancin azumi a abubuwa kamar guda biyu ko heda haka. A takaice na farko daga cikin su azumi na koye sheka in kana da wadata ka tuna akwai waɗanda ba su da wadata saboda yinin da kakai da yunwa. Saboda haka wannan babban muhimmanci na masu arziki shizan suna bada taimako ko bayan azumi ga waɗanda ba su da galiyo.
Aisha Muhammad Dangoko. Azumi yana da mahimmanci sosai saboda lokacin azumi zaka ga in kamar misali in an ce a karanta alfulara daya za a iya baka lara 10 koke. Allah yana saukar da abubuwa da yawa ga azumi. Lokacin azumi ana ƙara abubuwan lada suna ƙara yawaita sannan kuma Allah yana gafarta mu bayi waɗanda su sannan in ma kana cikin ƴan wuta Allah na iya mi da kai cikin aljanna. Da dai abubuwa dai masu yawa.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Kamfen din watanni 6 na kwato birnin Mosul daga hannun ISIS wanda sojojin Iraki suka kaddamar ya kusa zuwa karshe. Kungiyar ƴan tsagerin ta kama birnin Mosul daga inda ta so ta kama Baghdad baki daya amma sojojin Iraki sun kwace kusan dukkan birnin daga hannunta. Yanzu wasu ƴan unguwanni kalilan suka rage a hannunta a can kuriyar yammacin birnin. Lokaci ne kadai ya rage kafin a kashe dan kungiyar ISIS mai tsaron ra'ayi na karshe ko kuma a kore su daga birnin. Amma a yayin da suke shirin su ja daga ta karshe, ƴan ta'addan na ci gaba da tsanantawa mai muni ga fararen hula mazauna yankin. Kamar yadda ofishin babban kwamishina kan kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana, ISIS ta kashe mutane fiye da 200 a makonni 3 da suka gabata. Gaba ɗayan dangi, ciki har da yara ƙanana waɗanda ƴan ta'addan suka kashe. Zaid Ra'ad Al-Hussein, babban kwamishina kan haƙƙin ɗan adam ya ce, harbin yara yayin da suke shirin guduwa da iyayensu. Babu wata kalma ta Allah wadai da za ta wadatar karara wannan laifin yaƙi ne. ƴan ISIS sun yi amfani da mutane a matsayin garkuwa kuma sun kashe mutane yayin da suke ƙoƙarin barin birnin. amma yanzu yanke-yanken da azabtarwar ya karu ISIS na kulle gaba ɗayan iyali a ɗakin karkashin ƙasa ba abinci ko ruwan sha sannan an liƙe ƙofofin haka kuma an dasa naciyoyi akan hanyoyi da gidaje domin hana mutane guduwa shugaban tawaga ta musamman Brad McGurk ya ce muna aiki kusa da kusa da dakarun tsaron Iraki wajen shirin tabbatar da mun yi nasara kan ragowar mayakan a Mosul a yayin da muke yin iya bakin kokarinmu wajen kare rayukan fararen hula waɗanda Daesh ke kokarin dauka ta karfin tsiya ya ƙara da cewa amma yana da matukar amfani a tuna da abin da ke faruwa a yanzu hakikanin fuskar abokanan gaba masu kisan kare dangi ba su da tausayi kuma barazana ne ga ci gaban zamani ga al'umma baki daya da kuma waɗannan fararen hula da suke makale a Mosul waɗanda Daesh suka yi garkuwa da su zamu yi iya bakin kokarinmu kan marawa dakarun tsaron Iraki baya domin ceto su Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani ko iya rubutawa zuwa ga Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma ku iya yin bayani ko ganin wannan editorial din da ma waɗanda suka gabata a shafin Editorials na yanar gizo www.voanews.com/editorials.
To madalla to yanzu sai labarai a takaice ga Ibrahim.
Majalisar Wakilan Tarayya ɗan Jami'ar Republican na Amurka Stephen Scalise ɗaya daga cikin majalisa guda biyar da wani ɗan bindiga ya buɗe musu ta yau Laraba da safe a bayan garin nan birnin Washington yana cikin hali mai tsanani inji likitocin asibitin Jami'ar George Washington inda aka kai shi domin jinya Shugaba Donald Trump ya bayyana cewa dan bindigar da harbe Scalise da wasu da dama ya mutu daga raunukan da ya samu lokacin musanyar wuta tsakanin sa da ƴan sanda. Shugaban ya bayyana wannan harbi a zaman wani dalili ga jama'a da su shawo kan bambancin siyasa da ta garkame Washington da sauran sassan Amurka. An bayyana dan bindigar da cewa wani dattijo ne dan shekaru 66 da haihuwa mai suna James Hutchinson daga garin Belleville a jihar Illinois. Majalisar dokokin Zambia ta dakatar da wakilai ƴan jam'iyyar adawa su 48 saboda sun kaurace wa jawabin da shugaban kasar ya ga ƴan majalisa cikin wannan shekara a wani matakin da ke nuna ƙarin zaman tankiya yayin da shugaban ƴan adawar kasar yake daura a kurkuku yana jiran shari'a kan zargin cin amanar kasa an haramtawa ƴan majalisar su 48 na adawa shiga duk wata harkar majalisa na tsawon kwanaki 30 masu zuwa wani matakin zai kuma nakasa ayyukan kusan dukkan kwamitocin majalisar waɗanda a yanzu ba za su iya samun isassun wakilan da za su iya zama ba a siyasance kuma wani matakin zai ƙara da man doya da manja da ke yin tsanani tsakanin jam'iyyar da ke ƙara jaddada kanta kan ƙargan mulki da kuma ƴan adawa da suke ƙara nuna fusatar su da yadda al'amura suke gudana a nan Zambia A jiya Talata kakakin majalisar dokoki Patrick Matibini ya ce ƴan majalisar 48 na jam'iyyar adawa sun aikata abin da ya bayyana a zaman mummunar rashin hankali ta hanyar kauracewa jawabin da shugaban ya yi gaban majalisa a cikin watan Maris. To amma kakakin ƴan adawar ya yi biris da wannan ikirari na shugaban wato kakakin majalisar dokokin.
To gaishe kuma Malam Ibrahim Juma abin da ya sauƙaƙe na a daidai wannan lokaci nan ne ƙarshen shirye-shiryenmu na baki ɗaya na wannan rana ta Laraba sai gobe da safe ƙarfe 6 muna fatan Allah da mu da muku doni sabon shiri sannan mu biyo da na ƙarfe 8 yanzu ka madadin dukkan wannan sashen Hausa na murya muku musamman shi Ibrahim Alfahmi da ke gabatar da shirin tare da shi da kuma Julie ta bada umarni da injiniyoyin Ali Mustafa Sakwata ne a ƙara sa daren lafiya sai anjima.